Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yanzu mun dawo nan Najeriya inda a yau zamu tattauna ne akan mata ministoci guda tara da a yanzu haka aka riga aka ba mata takwas mukamin su a wannan kasa. Wannan shine karo na biyu da mata suke samun kujeru da dama. A zamanin tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan, mata sun samu mukamin minista har 13. Wannan shine karo na biyu da mata tara ne aka ba, amma zuwa yanzu mata takwas ne aka nada su a mukamai. Watakila nan gaba za a ba dayar. A tare da ni ina da manyan baki mutum uku. Daga hannun dama ta ina da Madam Ene Ede, shugabar kungiyar Equity Advocate. Kungiya ce mai bin haƙƙin mata a Najeriya. Sannan kuma ina da wata ƴar uwa ta nan Hajiya Bilkisu Ibrahim, ita ƴar siyasa ce kuma ƴar jam'iyyar APC mai mulki. Sai kuma jagoran mu domin shine namiji a cikin mu nan wurin, Ali M Ali, babban dan jarida ne. Tare da shi za mu tattauna wannan abin alheri da zan ce ya faru da mata a Najeriya. Karan farko an ba mata wato kujeru tara na ministoci a wannan kasa ta mu Najeriya. Gaskiya ne cewa wanda ma ya taba yin kokari cikin shugabannin mu shine Jonathan ya ba da 13, Obasanjo ya ba da 6. To yanzu mun zo lokacin Bola Ahmed Tinubu, shi kuma ya bada mata tara, saboda haka yana tsakiya kenan. Daga Goodluck Jonathan sai Bola Tinubu da ya ba mata kujeru tara, wato ya zama kashi 18 kenan cikin 100. Duk da haka, duk da kokarin naku, Madam NAA dai ba a samu kashi 35 ba.
Ya akai ne.
To kada a ce na yi son kai. Bari mu fara da namijin da ke cikin mu. Ya kamata ya mana fashin baki akan wannan abu da ya faru ya same mu mata a Najeriya. Mu ji yaya abun yake ne yallaɓai. Ali M Ali.
To masu sauraron mu da kallon mu, barkan ku da wannan lokaci. Ina ganin wato wannan nasara da aka samu don nasara ce gagaruma, musamman a wannan gabar da Allah ya kamu ta siyasa, ta kuma kallon da ake wa ita kanta jam'iyyar APC da kuma shi Bola Ahmed Tinubu. Ba dan madan ta yi bayanin cewa a baya an samu shugaban kasa da ya yi fiye da wannan wajen ba mata kaso dama gurabe da dama, da zan yi mamaki gaskiyar magana ban san da wannan alkalman cewa a baya Goodluck Jonathan ya ba mata ɗaiɗaiɗai guda 13, kuma ministocinsu shi a wancan zamanin ba su fi 42 ba. To wannan kuma muna da ministoci wanda aka tantance su aka tabbatar da su guda 45.
Akwai sauran 48.
An tantance
45.
Sauran 3 wanda ake ta taburza akan su. To wannan ba karamin hubbasa bane. Ina ganin kuma kalubalen ya daje su mata. To ala kulli halin mutane da dama sun yi nuni cewa wato kaman gida ne, aka ce gida ba mata
ba gida
kuma suka yawa gida ne da bawa kenan.
A irin wannan in mata suka yawa to gida yayi kyau,
gida yayi kyau. Saboda haka ina ganin tara din nan, kuma ina ganin nan gaba ma abin ba zai ban mamaki ban aka samu dore a bisa
tara.
Saboda me, in aka duba baya lokacin da shi yake gwamna, babu wani gwamna da ya fifita mata a lokacin da yake gwamnan jihar Eko irin shi. Hatta ma mataimakiyarsa, ba dan daga baya ba an samu rashin fahimta ta siyasa, mataimakiyarsa ma mace ce, sannan kwamishinoninsa ba wani gwamna a wannan zamanin a 1999 zuwa shekara ta 2007 da ya fifita mata irin shi, ya ba su mukamai gurabe da dama a kwamishinoninsa. A lokacin nan na tuna yana da mata kwamishinoni sun yi 7 a wancan zamanin. To in haka ne kuwa za ka ga to ba abin mamaki ba ne. Kuma yanzu kalubalen ya dage kuma su mata ɗin, in kuma an kula yawancinsu akasarinsu matasa ne wanda kowace daga cikin su ta nuna wata kwarewa akwai likitoci akwai lauyoyi kowa tana da sana'ar kanta za ta yi tunkawo
akwai masana tattalin arziki
akwai masana tattalin arziki ba wai gama gari ko dan wata bukata ta siyasa aka ba su makaman ba a karan kansu ta kwarewar su da ilimin su da gogewar su sun cancanta a ba su kuma sannan ga wani tagomashi a cikin shi ne matasa ne mafi akasarin su da kai suna kan ganiyar kaifan basira daga ba wanda ta haura shekara 50 misali
ba
ba wannan gaskiya sa
akwai 36
yawa akwai ai shekara 36 duk da ita ma an mata kafar angulu
eh
mata kafar angulu da akan wayan su zarge-zarge
to ba su saka karatun kariya ba ma
to amma aka kwatanta su kuma da
36 ne ba da uku ba
mafi rangwamin shekaru a cikin ministocin shi ne ɗan shekara 33 amma ita wannan 36
ne shekarun da
to sai a ce gaskiya a nan dole a jinjina wa shugaban ƙasa kuma a ce ya yi rawar gani kuma ni ana wata nanin ma nan gaba in matan ba su yi ƙorafi ba za su ga ƙari abinda isa na ce haka kuwa saboda abinda ya baya a matsayinsa na gwamna to ina ganin wannan kalubale ne gare ku kuma ta ko anan gurin jaye ne
ko anan gurin jaye ta eh ai mun kawo ka shirin ne dan kada a ce mun yi fanka yawa to yanzu kin ji shin kuda da Alim Ali yayi madam Ede ke ce kika dade kina hulɗa da mata menene wannan yake nufi a gare ki
wani abin da na gani a wurin shine shafin ga abin da ya sa wadansu ba su ma tuna abin da shi President Jonathan shugaban kasa Jonathan
da ya taba yi ba
da Obasanjo suka yi ba shi ma shugaban kasa Ladi kanshi
Yar'Adua
yayi kokari sosai
shi ma din
da shine zai fi duka shugabannin mu kokari ma mata da matashi ngan wannan abin da aka yi duka matan da suka kawo in gane ministoci na lokacin shugaban kasa da suka wuce kaman Obasanjo Jonathan da kanshi da ko Yar'Adua da kanshi
kafin Jonathan
irin matan da aka kawo yanzu masu zafin kai da ina so su ne da kaina ina so dukkan su duk da maganganun da ana yin a kansu da bakin ciki bai dame bu matan nan suna da karfi ko wadansu suna tsoro cewa kara zuwa ba su kara zuwa sa su a cikin damana ce lalle irin mun nan da kaman mun zama kakannin su nan wallahi sun fi mu sanin mulki so kun ga wani abu kenan to yayi kokari akan wannan mande to abun da shi ya rubuta zai bayar bai kai ba
to kashi nawa yayi mana alƙawari
ya ce 35 in bai ma iya ba zai yi 35 yanzu muna da 18 na kai bai ma kai 20 ba so sauran ya za yi yanzu mazan ne za a rage su kin san zai ta da kura
kashi 67 ya rage ki yanzu
to don haka
wai sani kile ya sa mana mata da yawa a
to ai wannan
ma'aikatan gwamnati
ministoci ba kaman sauran bane kin gane a dan
ana da hukumomin gwamnati MDAs haka
ya wancan
bai zai daidai da minista ba
zai daidai da minista ba kin gane ko jiya ma mun yi babban press conference person with disabilities ban san da ake kira su mutaye da makawa da sauransu sun zama ni na doka cewa inda ya saba yin a Lagos inda malam ya fada ni na doka cewa zai kawo kaman biyar abinda ake ce clusters don ka sani akwai kutaye akwai makawa akwai wanda ba su a jin masu saurin kunne da sauransu muna ce ko dan gurgu muna ce ko zai kawo su ne to ni na kuma ko da ya bai doka ba ko da ya bai kawo
na ba
bai kawo mana ba mu kuma mun sani cewa shi ya yi kokari da shi ne kadai yanzu mun ga record da tun aka kafa Nigeria shi ne kadai da ya kawo mecin da har ma ta zo na senate shekara 12 ta yi tena guda uku ba mu taɓa samun mecin da ta yi haka ba shi ne kuma irin su abi kadabri mata masu kwari nan da suna aiki sosai suna jin da kansu nan shine ya kawo su shi yasa mutane suna mamaki me ya faru nazo ina faɗa ma mutane cewa ina ga abin da zamu duba sosai shine cewa wannan tun ya fara mulkin shi bai taba yin wani kuskure ba batun kawo mutane iri-iri daban wadansu ma ba daga kasansu ba kamar akwai wani daga kogin da ya bashi mulki a Lagos mai sunan shi ma na manta
ya bashi mukami
ya bashi mukami babba so nawa to in an gan wannan za a gan cewa inda mulki namu na Nigeria akwai matsala wannan ne zamu kalla kwanakin baya si Professor Mahmud ina magana ma chairman na INEC ya ce inda ake kawo su commissiononi da su sauransu ne ya tambaye mu ya ce yaya ne kuna so a dinga kawo mu na ce wannan fa abin da ake ce unbundling na INEC sai dai mun jara inda mulkin nan yake yan party party din nan ina ga ya za ta gaba daya ba za mu samu don ni ina ta mamaki don na doka cewa wannan mulki ma shi wannan shugaban kasa zai ba mu zai raba abun ne 50-50 amma yanzu yayi
wuya
don haka tsakanin mata da maza na ce kowa zai share ma kowa hawaye to me ne ina cikin mulki namu da ina zama wannan abun zama wuyan yi shine dukkan mu ya kamata mu zo nan mu fada tattauna na ga ma wannan na ce ba wai ina son ba ina goyon bayan shi ba don mu ma mun gaji mun wannan abun mun zama kakanni me ya na ce kila mai dan neman na wurin duk da inda bangiji ya taimake mu nan ina ga ma kila ma ba mu ma ba za mu iya kaman haka ba
kware
shine za mu koma mu duba akwai abun da dukkan mu za mu duba da yana ana mutane yin abun da ya kamata su yi shine ya zama mana damuwa yanzu ban san inda zai yi ba amma na
ce kina ga akwai wata hanya da ya kamata mu dan bi kila ko dan tuntuba haka ko
kin sani akwai abinda wadansu suna fada na ce wannan koma ka'anta da aka ce wai legal framework wai ko an zo an kafa na ba wani ya tashi kwanakin ba ya ce wai yanzu a ba a sa 35% wani kuma ya tashi ya yarda to su sun fada na gan ina gan kamar hassan reps ne kin gan sai ba su yi saurin magana ba ya kamata mu zo na mu toto da wannan abun ba magana da zamu fita a fili mun je mu ba kai muna ba kai mu kunya ba kai abin da ya sa yanzu ma akwai matan Najeriya da wadansu mazan da sun ba su goyon baya sun kai shugabanmu Buhari shugabanmu na da an kai Najeriya gaba daya koto aka ci musu tara wannan ma ba biya ba tuku yanzu bashi a kansu an ci bashi kuma gashi bashi kuma ya karu so ba karamin magana
ba to na menene
don dama aka ce wai yanzu suna da gender policy cewa za sai an ba da 35 ko min da za a ba ko kudi ne za a raba ko taki ne ma ko
gona
fili ko min da za a yi a duniya a Nigeria ko tafiya za a yi a ba da 35% to ya zo ya kasa aka je judge din ya zo yanka shari'a ya ce ya samu Nigeria da laifi wannan ma ba gama ba yanzu a
koda wani
ga wani kuma yanzu ya za a yi da wannan za su ake ko wadansu suka ce wai to bari mu kai wannan abun me yake ce me wannan kotu na duniya haba zai yi yawa
an kai kara rikiso da yawa
ba zai yi wannan zai yi yawa so za mu ya mu tattauna mu zo na yadda muna tattauna din nan in an koma yadda suka fara sai a samu
mafita
to da waɗannan bayanai na Madam NAAD za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.